ranar ƴancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa ƴan jaridar yankin Sahel a karkace. Zancen nan da ake wasu ƴan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan Nijar da suka hada da Usman Tudu, wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba Isu Muhammadu da shugaba Muhammad Bazoum da mawallafin jaridar Lankeetar Sumana Idrisa Maiga. Ana zargin ƴan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro. Kungiyar Onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a tabakin shugabanta Jafar Mamman ta damu da abin da ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa ƴan jarida mara.
Ko gwamnati ko wani ɗan ƙasa wanda da yake jin ɗan jarida zan gurce shi. To na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi doliya. To kaga kun wanke kanku ba tare da kuce ba na an kama ɗan jarida an yi ta kai ruwa rana kuma sunan ƙasa ya ɓaci a duk lokacin da ake kama ɗan jarida da za ka ga ana zana ta cikin ƙasashe masu muzata ma ƴancin ɗan adam koma ba ya ce ba ƙarama ba.
Wata matsalar da ta ƙaru akan waɗanda ƴan jarida ke fuskanta a yau, wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin ƴan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin ba da labarin da basu ji daɗinsa ba. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Info Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar ƴan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya RGSA.
Kai aikin kan ɗan jarida ba kai aikin kan ɗan jarida ba, in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a san yadda za a yi cikin kafa ko a kire ka ko a maka sako na WhatsApp na maka barazana. Nauyin kare al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu ya lafiya lauyan hukumomi. Ya samu muke makira da hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana.
A Burkina Faso kuwa gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta ƙaddamar da matakan rufe kafafen ƙasa da ƙasa bayan da suka ba da labarin da ya fito a rahoton Human Rights Watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula. Yayin da a Mali aka saka wa kafafen labarai takunkumin da ya hana masu ba da labarin da ya shafi ayyukan ƴan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu, lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matuƙar buƙatar ayyukan faɗakarwa game da matsalolin tsaro. Malam Zubairu Sule shine shugaban kungiyar ANP ta mawallafan jaridu ta ƙasa.
Barazana da ake aikin jarida ana haɗin jarida ya aikin shi dama ce za a ba ga wannan masu shiga yanar gizo su ta wallafa labarun ƙarya. Kai yau ko da ɗan jarida ya nemi yana son ya je ga yadda ake yaƙi na ya kamata a ce su an ɗauke shi an kai shi an gwada mishi.
ƴancin aikin jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula. Abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ta yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta ƴancin talaka. Shukuɗa kyautar mu'amala da ƴan jarida abu ne da ya wajaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na waɗanda suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa.
Shugabanni na mulkin soja su gane da ɗan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne, abokan aikinsu ne wanda ke kama musu tunda babu ɗan jarida yau da za a cewa bai san ƙasar su.
A sanarwar farko da suka fitar, sojojin majalisar CNSP sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta yi na'am da su. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta hanyar ministan sadarwa ta sha nanata aniyar baiwa ƴan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba, sai dai rufe cibiyar ƴan jarida mai Zone de la Presse a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin ƙungiyoyin ƴan jarida a wani lokacin da ƙasar ta ɓullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen ƙwato ƴancin kai na zahiri daga Turawan mulkin mallaka. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.